Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yafu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka yi farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 30 ga watan Janairu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya a ta bakin shugaban kwamiti na musamman da ta nada domin ganin babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin canjin kuɗi. Alhassan Adodoguwa ya ce majalisa bata amince da ƙarin kwanaki 10 da bankin yayi ba. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Yan Hikaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan sandan Isra'ila sun rufe gidan wani Bafalestiniya dan bindiga a birnin Kudus jiya Lahadi. Kwanaki biyu bayan kashe mutane 7 a wajen wata majami'a a daidai lokacin da ake fargabar barkewar tarzoma mafi muni da aka kwashe shekaru ana yi a birnin Kudus da kuma gabar yammacin kogin Jordan. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shirin saukakawa 'yan Isra'ila daukar bindigogi bayan harin da aka kai kan majami'ar, wanda shine hari mafi muni da aka kai kan Yahudawa a yankin Kudus tun shekara ta 2008. Hakan ya zo ne kwana guda bayan wani mummunan farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin shekaru a garin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan. A ranar Asabar da ta gabata, wani yaro Bafalestiniya dan shekaru 13 da haihuwa ya yi harbi kan wasu fararen hula 'yan Isra'ila a birnin Kudus, inda ya jikkata biyu kafin ɗaya daga cikinsu ya harbe shi ya raunata shi. A jiya Lahadi, mazauna wani ƙauyen Falastina da ke wajen Ramallah a yammacin gabar kogin Jordan sun ce wasu gungun mutane daga wani matsugunin Isra'ila da ke kusa da su sun kona wani gida tare da farfasa ƙofofi da tagogin wani. Ofishin jakadancin ƙasar China da ke Tokyo ya sanar jiya Lahadi cewa zai koma bayar da biza ga 'yan ƙasar Japan. Matakin ya kawo ƙarshen wani mataki na ramuwar gayya da matakin da Japan ta ɗauka na buƙatar gwajin cutar COVID-19 ga matafiya da suka zo daga babban yankin ƙasar China, inda adadin masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa. Daga yau ofishin jakadanci da ofisoshin China za su ci gaba da bayar da biza da suka saba ga 'yan ƙasar Japan, in ji wata gajeriyar sanarwa ta yanar gizo da ofishin jakadancin ya fitar ba tare da yin ƙarin bayani ba. Ƙasar China ta dakatar da bayar da biza ga 'yan ƙasar Japan daga ranar 10 ga watan Janairu, bayan da Tokyo ta fara buƙatar mutanen da suka iso daga babban yankin ƙasar da yin gwaji kafin tafiya da kuma bayan sun sauka. Har ila yau China ta dakatar da bayar da biza ga 'yan Koriya ta Kudu saboda irin waɗannan dalilai a farkon wannan watan na Janairu. Ofishin jakadancin China a Koriya ta Kudu bai ɗage dakatarwa ba har zuwa yammacin jiya Lahadi. Hukumomin Najeriya sun ce mutane 20 suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi. A ɗaya daga cikin haɗuran, wata babbar motar dakon kaya ɗauke da babbar kwantaina ta yi karo da wata motar safa ta haya a Legas. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Legas ko Lasma jiya Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane 4 bayan shafa sa'o'i 4 suna gudanar da aiki a Ojileba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. Olifomi Oke Osinyitolu shi ne sakataren dindindin na Lasma. Ya ce mun kammala aikin ceton, mun kai gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki, sannan ɗayar da aka ceto an kai ta asibiti inda take samun kulawar da ta dace. Za mu duba abin sosai, za mu gudanar da bincike. Oke Osinyitolu ya ce an cire shingayen da hukumomi suka ɗora a jikin gadar domin hana manyan motoci hawa. Ya ce 'yan sanda za su ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin.
To an jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, Majalisar Wakilan Najeriya ta bakin shugaban kwamiti na musamman da ta nada domin ganin babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin canjin kuɗi. Alhassan Adodoguwa ya ce majalisa bata amince da ƙarin kwanaki 10 da bankin yayi ba. Doguwa ya faɗa wa Murya Amurka cewa majalisar tana iya shigar da ƙara a kotu domin ta ga an tsawaita wa'adin canjin kuɗin fiye da watanni 6 idan buƙatar hakan ta taso. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta nada kan sabbin tsare-tsaren naira da manufar musanya naira yayi watsi da wa'adin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya CBN yayi na musayar tsofin takardun kuɗi. Shugaban kwamitin wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya bayyana wa muryar Amurka cewa doka ta 20 karamin sashi na 3-4-5 na dokar da ta kafa babban bankin Najeriya bata bada hurumin daukan wannan mataki ba.
Gwamnatin babban bankin Najeriya da kuma bankin kansa CBN ba su ne suka yi kansu ba, doka ce ta kasa ta yi su, ita ce kuma ta ba su dama za su iya yin abin da ake kira canza kuɗi daga yanayin da suke ciki yanzu zuwa sabon tsari ko sabon salo. Wannan dokar da ta kafa su ta kuma ba su wannan damar, ita ce a kashi na 20 karamin sashe na 3-4-5 ta ce babu wani sashe na wannan dokar da ya haramta amfani da tsohon kuɗi lokacin da aka canza shi har sai lokacin da ya kare dan kansa babu kuɗi, tsohon kuɗin babu shi a cikin tsarin kasuwanni da hada-hadar ciniki da ake yi.
A nasa hangen, me zai sa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele yake amsa kiraye-kiraye da aka masa daga 'yan majalisar ƙasa da kuma 'yan ƙasa da ke kudu da arewa gabas da yamma? Ado Doguwa ya bada amsa cewa
mu a iya fahimtar mu kamar ma akwai siyasa a cikin al'amarin. Mutumin nan ya taɓa yunkurin ya nemi takarar shugaban ƙasa a wannan tsarin da aka yi na jam'iyyar APC. Daga baya sanin cewar doka bata ba shi dama ya zama dan siyasa ba, ya janye, wanda wannan ya jawo masa matsaloli da yawa a tsarin aikinsa ma. Har waɗansu suke ganin ya kamata ma ya sauka daga aikin gwamnan babban bankin Najeriya.
To menene buƙatar majalisa a yanzu ga amsar da Doguwa ya bayar?
Mu matsayinmu a majalisa da kuma matsayina na shugaban wannan kwamiti da ya kamata ya daidaita abin da banki zai yi da abin da doka ta tanadar shine kawai a yi aiki da doka. Magana ya zo ya ce ya ƙara kwana 10 ko kwana 10-14 sati 2 ba shine buƙatar da doka take yi masa ba. Ba kuma shine abin da mu 'yan majalisa muke yi masa ba. Kawai ga dokar nan baro-baro, ga abin da ta faɗa, kawai a yi aiki da ita.
Wani mataki majalisa za ta ɗauka a kan Emefiele idan ya ƙeƙasa ƙasa cewa ba zai ƙara wa'adin fiye da kwanaki 10 ba? Ga abin da Doguwa ya ce,
ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa matakai da shari'a da kuma tsarin mulki na ƙasar nan da dokokinmu na aiki na majalisa ya tanadar mana mu yi aiki da su. Shiki shine idan ya ƙeƙasa ƙasa bai zo gaban kwamiti ba, to tabbas ranar Litinin mai girma shugaban majalisa zai sa hannu akan takarda ta waranti. Waranti da za ta ba wa babban shugaban jami'in 'yan sanda na ƙasa, wato Inspector General of Police, iko na ya kamo shi ya gurfanar da shi gaban kwamiti domin bai fi ƙarfin doka ba.
A jiya Lahadi ne gwamnan babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin canji zuwa ranar 10 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki, bayan ya je har Daura inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da la'a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban lai da cigaban labaran duniya.
Wasu har-hara da aka kai a ƙauyukan gabashin Congo ake dangantawa da 'yan tawayen ADF da ke da alaka da kungiyar IS ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 15 jiya Lahadi, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan da yana zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya sanadin mutuwar mutane fiye da 20. An kai har-haren lokaci guda a wannan Lahadin tsakanin ƙarfe 4 na safe zuwa 5 na safe a ƙauyuka 3, inji Diodune Malangai. Malangai ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a ƙauyen Manyala mun gano gawarwaki 7, sannan a OP akwai gawarwaki 8 da suka hada da mata 7. Ya kuma nuna cewa kila adadin waɗanda suka mutu na ƙarshe ya zarce haka. Wata majiyar ƙungiyar ba da agaji ta tabbatar da mutuwar mutane 7 a Manyala da kuma aƙalla 8 a OPE. Daga ƙarshe, jiya Lahadi ƙasashen Rasha da Ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da Blahodetny a gabashin yankin Donetsk. Kamfanin sojojin hayar Rasha mai suna Wagner Group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen, yayin da rundunar sojojin Ukraine suka ce dakarunta sun daƙile harin. Wata rundunar sojojin Ukraine sun daƙile hare-haren masu mamaya a yankunan da ke Blahodatni a yankin Donetsk. Shugaban hafsoshin sojin Ukraine ya bayyana haka ne a cikin rahoton da yake badawa kullun da safe, yana mai nuni da fadan da aka yi a ranar Asabar. Ukraine ta ce dakarunta sun kuma dakile harin da Rasha ta kai a wasu yankuna kusa da wasu matsugunai 13 a yankin Donetsk. Amma kamfanin Wagner Group da Amurka ta ayyana a matsayin kamfanin masu aikata laifuka na kasa da kasa ta faɗa a cikin shafinta na Telegram a ranar Asabar cewa wani rukunin dakarunta sun kwace Blahodatni. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya bayar da rahoton cewa babu wani tabbaci na kai tsaye daga ma'aikatar tsaron Rasha.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba ne gani nan ban da tsaya baba ne an na so
To yanzu kuma ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar, musamman ma dai karamar hukumar Isa da sabon birni, inda wasu matasa da suka bauɗe hanya kan haddasa cikas ga salama ko ko zaman lafiya. Wannan yakan kawo asarar rayuka da dukiya. Makon jiya Musa Yahaya Muhammad na magana ne kan buƙatar hukunta duk wanda aka samu da laifi a kowane ɓangare. na jami'an tsaro da miyagun irin da hakan zai zama bakin zare da samar da maslaha. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Wannan kalmar ta adalci wato da turanci justice duk ita take kawo tarnaki da hana jami'an tsaro su sadaukar da rayuwarsu wurin gudanar da aikin su saboda ba a ba su haƙoƙin su a dakin ma aikin da ya kamata tallafin da ya kamata a ba su na abinci dan first aid na maganin gaggawa da sauransu da ya kamata a rika ba su ba a ba su sannan kuma idan muka kalli ta bangare daya mu kanmu al'umma tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaron zaka ga ba wani kowa yana zargin wani su al'umma suna ganin ba wata kyakkyawa alaka tsakanin su da su suna zargin kamar akwai wata hanya da jami'an tsaro suke hada kai da wasu ƴan ta'adda su kuma ƴan sanda su kuma ma'aikatan mu jami'an tsaron mu suna ganin a'a waɗannan ƴan ta'addan suna hada kai da da ku daga cikin mutanen gari suna ba su wasu bayanan sirruka kuma irin abin nan na ambush da ake zuwa a yi musu suna
kwantan bauna
kwantan bauna so duka dai wannan abun da zai magance shi na cikin gaggawa shine adalci idan shugabanni masu rike da madahun iko suka yi adalci to an magance matsalar tsaro saboda su ne za su bada dama a yi hukunci su za su sa hannu daga karshe idan alkali ya yi hukunci a kashe dan ta'adda su za su gyara tsarin alkalanci an kamo dan ta'adda an hukunta shi an tabbatar da an kashe shi wanda wani dan ta'addan gudu zai an zo jami'an tsaro ya yi aikin da ba daidai ba an kama shi an lalabtar da shi dan uwan shi zai kiyaye ya yi aikin kwarai dan sandan nan su ma'aikatan nan sun je sun kamo yan ta'adda daga baya kila ta bayan fage sun je sun sa akwai wanda ne na gani da ido na wani faifai na bidiyo yana bayani an kama shi sau uku dan ta'adda ne yana faɗi an kama shi sau uku an kama shi na ɗaya an sake shi an kama shi na biyu har wasu ba dai sai an bayyana sauran abubuwan ba dai daga ƙarshe kuma an sake shi har kamu na ƙarshe a nan ne kila aka yi hukunci a kansa so babban hanyar da za a iya magance wa'innan abubuwan shine shugabanni su yi gyara na gaggawa su tabbatar da adalci a cikin shugabancinsu jami'an tsaro ya yi musu adalci al'umma ya yi musu adalci za a samu
ina ganin abinda za a yi yanzu za mu je zagaye na ƙarshe ina ga za mu bi ɗaya bayan ɗaya dummi magana in yayi sai ya kammala maganarsa nan kan wannan maudu'i da muke tattaunawa kai ina jin watakila za mu koma daga ƙasa za mu faro daga Habiba Hakimi Habiba tutte kin ji ko kuma in ce kina cikin zantawa
ne kuma wanda ake
to bari mu koma wajen shi shugaban majalisar matasa na Jihar Sokoto Yakubu Abubakar
shi ma yana daga
to shikenan bari mu koma wajen dan jarida Aminu Al-Husaini Amanawa
magana
eh Aminu muna ji
na'am to ni abin da nake gani da kuma gudunmuwar da ya kamata a ce matasa sun taka a wannan yanayin daga ƙarshe akwai buƙatar matashi ya san cewa baya da ƙasa da jiha da ta wuce Najeriya da kuma Sokoto kuma baya da yanki da ya wuce arewa duk wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ciyar da ƙasa nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa to ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau mu kuma yanzu muke hawa me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana gobenmu ba domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan mu muke da ƙarfi a jika mu muke da shekarun da muke da ƙarfin iya aiwatar da kuma menene su ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro ta hanyar tallafawa su jami'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsalar na farko kenan. Na biyu, mostly zaka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala. Me yasa ba za mu dinga shirye taruka ba domin wayar da matasan mu matsalar nan akan irin wannan tsatsauran ra'ayi da makamantansu? Idan kila cikin mutum 100 idan aka shirye taron aka waye musu da kai, kila akwai masu ne aiwatarwa cikin mutum 100 alal misali aka samu mutum 10, kaga matsalan ta ragu kuma za a samu mafita. To ni ina ganin idan aka aiwatar da wannan insha Allah goben mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana, kuma wannan takin da aka dade ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goben ta zamo tamu mulki Najeriya, mulki jihar Sokoto, Najeriya ma ta kasance giyo na yar Afrika kamar yadda ake mata take.
Aminu, Aminu, akwai abin da ka faɗa wanda ya min nake ya burge na matasa hawa suke su ko wata kila waɗanda suke gaba wato sun gangaro akwai wato wanda ya gangaro ya san ya gangaro, wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan.
Ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin ai su yanzu ba lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa. Mu idan mu har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara kasar mu ta ci gaba, mu za ta amfana, mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa saboda yanzu ne muke da namu lokacin. Saboda aka samu tun lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu. Sabanin idan mutum ya haura 40 dinnan to fa ya fara gangara, za ka ga daga nan yawan shi lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je din.
Williamin Umar na gasari.
To mafita kusan sauran matasa sun faɗa. Ƙarin bayani da zan yi akan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Idan na ce menene gobe za ta haifar, kada su lalata ƙwaƙwalwar matasa, kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba iya zama tare da su, so wannan abun zai iya shafar 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba, saboda shi mulki yana da lokaci. So kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru, kaga daga baya kuma zai dawo ya kasance kana da dan kusan mafita, wanda kuma kana da damar da za ka yi samar da mafita ga wannan lokacin baka yi amfani da wannan damar ba. Su kaga akwai bukatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Wayannan matasan dai su ne shugabannin gobe, kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa, jawo su a cikin shugabanci ko wani bangare, wanda hakan zai sa tun suna kananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci. Hakan zai ƙara ƙarfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi, za su yi shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi. Idan muka duba a lokutan baya, kusan waɗanda suka gyara Najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne, wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara 67 su ne ake ganin su suke gyara Najeriya.
Matasa ku dakata a nan, makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin matasan na jihar Sokoto, ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu makon. Wassalamu alaikum.
Gaida Nasiru Adamu Eli Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard kamar sauran jaridun Najeriya, ya mai da hankali ne game da ƙara wa'adi na karban safiyan kuɗi da babban bankin Najeriya CBN ta yi. Adade gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya bayyana cewa ranar 31 ga wannan wata ne bankuna a Najeriya za su daina karban safiyan kuɗi har kuma da amfani da sabbin kuɗin da aka buga. To sai dai yanzu gwamnan babban bankin ya ce an ƙara wa'adi zuwa 10 ga watan Fabrairu, kafin dai ƙarin talakawa da sauran masu fada aje da suka hada da 'yan siyasa su sha kira ga gwamnan babban bankin Najeriya da ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da zuba halin da talakawa ke ciki na ƙara wa'adi. Sai kuma jaridar Daily Trust, ita ma jaridar Daily Trust ta mai da hankali ne akan wannan labari na ƙara wa'adin tsaffin kuɗi da gwamnan babban bankin Najeriya ya yi, inda ta rawaito shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassan Adodogwa na cewa ko kaɗan majalisar wakilai ba za ta amince da wannan ƙarin wa'adi kuɗi da gwamnatin babban bankin Najeriya ya yi ba, domin kuwa akwai dokar bankin mai sashe 3-4 da kuma 5 da ya umarci bankin kasa da ya bada isasshen wa'adi ga 'yan kasa domin canja kuɗaɗen su. Alhassan Adodo kuwa ya bayyana cewa matakin da MFA ya dauka na ƙara wa'adin kwanaki 10 ya dauke shi ne domin kaucewa barazanar da majalisar wakilai ta yi na cewa a kamo shi. Sai kuma jaridar The Nation, ita ma jaridar The Nation ta maida hankali ne akan wannan labari na sauyin kuɗi a Najeriya, inda ta ce yanzu haka 'yan Najeriya da dama na marhaban lale dangane da matakin da gwamnatin babban bankin ƙasar ya dauka na ƙara wa'adin kwanaki 10 domin canza kuɗaɗe a ƙasa. Tuni dai manyan 'yan siyasar ƙasar irin su Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki, wanda tun farko ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan wannan matsala, suka nemi gwamnati ta ƙara wa'adin. Haka shi ma ɗan takarar jam'iyyar PDP mai adawa Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnati ta yi sassauci domin kuwa 'yan ƙasa na shan azaba. Sai kuma jaridar Premium Times, ta bayyana cewa wasu 'yan bidiga da suke cikin wasu motocin siya na bus guda 2 sun bude wuta akan wasu jami'an 'yan sanda da ke gudanar da sentry, inda kuma suka kashe 'yan sanda guda 3 a babban hanyar da ya tashi daga Enugu zuwa jihar Ebonyi. Jaridar Premium Times ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi Chris Anyawu na tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya bayyana cewa yanzu haka ɗaya daga cikin 'yan sandan da ya samu rauni marasa shi a ƙafarsa na samun magani a wani asibiti da ke jihar Ebonyi. Sai kuma jaridar The Guardian, na cewa yanzu haka wata motar kwantena da ta faɗi akan wani bus da ke ɗauke da fasinjoji ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla fasinjoji guda 9 a yammacin jiya Lahadi a birnin Lagos, wanda suka rasu da sun haɗa da maza guda 4 da mata guda 3 da kuma wata mata da aka ce ta tsira da ranta amma tana samun magani a asibiti. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
‘Yan sandan Isra’ila sun rufe gidan wani Bafalastiniya ɗan bindiga a birnin Kudus jiya Lahadi, kwanaki 2 bayan kashe mutane 7 a wajen wata majami'a a daidai lokacin da ake fargabar barkewar tarzoma mafi muni da aka kwashe shekaru ana yi a birnin Kudus da kuma gabar yammacin kogin Jordan. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya sanar da shirin sauƙaƙawa ‘yan Isra’ila ɗaukar bindigogi bayan harin da aka kai kan majami'ar, wanda shi ne hari mafi muni da aka kai kan Yahudawa a yankin Kudus tun shekara ta 2008. Ofishin jakadancin ƙasar China da ke Tokyo ya sanar jiya Lahadi cewa zai koma bayar da biza ga 'yan ƙasar Japan. Matakin ya kawo ƙarshen wani mataki na ramuwar gayya ga matakin da Japan ta ɗauka na buƙatar gwajin cutar COVID-19 ga matafiya da suka zo daga babban yankin ƙasar China, inda adadin masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa. Daga yau ofishin jakadanci da ofisoshin China za su ci gaba da bayar da biza da suka saba ga 'yan ƙasar Japan, in ji wata gajeriyar sanarwa ta yanar gizo da ofishin jakadancin ya fitar ba tare da yin ƙarin bayani ba. Hukumomin Najeriya sun ce mutane 20 suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci 2 suka yi. A ɗaya daga cikin haɗuran, wata babbar motar dakon kaya ɗauke da babbar kwantena ta yi karo da wata motar safa ta haya a Lagos. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Lagos ko LASMA jiya Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane 4 bayan shafa sawoyi 4 suna gudanar da aiki a Ojileba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. Wasu har-hara da aka kai a ƙauyukan gabashin Congo ake dangantawa da 'yan tawayen ADF da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 15 jiya Lahadi, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan da yana zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya sanadin mutuwar mutane fiye da 20.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsi Baba Yakubu Makiri ne, nake muku fatan alheri. Salamu alaikum.